الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 17 ga watan Safar shekara ta 2020 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 1 ga watan 6 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Idan ba a manta ba, muna cikin kitabun siyam. Hadisi na karshe da muka tsaya akan sa shine hadisin Abu Huraira, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da me, yayi hani game da al-wisal, shine sakubar ce a cikin azumi. Da muka je karshen wannan hadisi muka tsaya, yau kuma za mu tashi wani hadisin na gaba na Abu Huraira. Wa anhu radiyallahu anhu, wannan kuma shine darasi na 51. Wa anhu radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أنكروا حديث أبو هريرة الله تكاد يدع قريش يتي مدى الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من لم يدع قول الزور دكا وند ببر magana ta ƙarya ba, azzur magana da ta kauce ma hanya, sawa'un ƙarya ce, annamimanci ne, yi da mutum ne, duk zai gaskata akan shi cewa qaulul zur ne. Al qaulul zur huwa al qaulul ma'il anis sawab, dukkan magana da ta kauce wa ta farki na gaske to ta zama qaulul zur kenan. Manzo Allah ce dukkan wanda bai bar maganar ƙarya ko gulma ko munafici da sai ku ce ba, walla amala bihi bai kuma daina yin aiki da shi ba, wal jahala ko bai bar wauta ba, dan abin da ake nufi da al jahala wannan gurin shine wauta, ba wai jahilci na rashin sanin hukunci ba. Ai wannan da wuya ka samu wanda zai waraka daga jahilci gaba daya, ka san wani abu ne sannan kuma ka jahilci waɗansu abubuwa. Duk ilimin mutum ya san wani abu amma ya jahilci waɗansu abubuwa. Shine Imam Shafi'i yake cewa ma zittu ilman illa zadani ilmi ilman bi jahli, yace bazan ƙara nutsawa ba cikin kogin ilimi ba sai ilimin na ya ƙara nuna min fadin jahilci na. Ina cikin bincike sai in ga sababbin abubuwan da a yau na san su, jiya ban san su ba, gobe in ga sake bincike sai in ga abin da a goben ne na san shi, a yau ko ban san shi ba. To haka ilimi yake, sai dai kullum kai tsaya kar jahilci. Dan haka lafazin jahilci da ma'anar rashin ilimi ba shi ake nufi a nan hadisin ba. Anan ana nufin lafazin jahilci da ma'anar wauta. Tamfar yadda banu Isra'ilawa lokacin da suka yi barna, annabi Musa ya ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara. Qalu atattakhizuna huzwa, suka ce yanzu izgili za ka yi mana, Allah zai ce mu yanka saniya, yanzu wargi kake da mu. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, kace ina neman tsari wajen Allah in zanto cikin al-jahilina, wawayen mutane. Ya in ce Allah ya ce sannan ya zanto ba abin da ya fada zan fada ba, ai ya zama wuta kenan. Kun gane da kyau? Saboda haka al-jahlu yana zuwa da ma'anar me, wauta. Kamar da Amr ibn Kulsum yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahl al-jahilina. Kamar da jinni ke cewa tazunnuna jinnan idza ma najhalu, ko wa takhaluna jinnan idza ma najhalu. A takaice dai aljahlu shi ne wauta, mutumin da yake cikin azumi da ƙarya da gulma ba naci bane, aiki da ƙarya lokacin da aka faɗa masa ita ba taci bace. Haka yayin da aka ɗauko zancen wani ake kisar maka lokacin da ake cikin azumi, bai kamata ka tofa bakinka ba, dan koda ba kai kai ba yanzu kayi aiki da abin kina. Haka kuma wauta wannan duk ba ta mai azumi bane, duk wanda bai bar dangin waɗannan al'amura ba, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, ubangiji ta'ala ba ya da bukatar mutum ya kyale abincinsa ko ya kyale abincinsa. kaje kai ta shan kayanka, ubangiji ba ya da bukatar ka kyale abincinka ko abincinka. Me wannan yake nufi? Abinda wannan yake nufi wato da zance na ƙarya yana kawo tangarda wajen cikar azumi. Zance na ƙarya ko gulma yana kawo tangarda wajen takar azumi. Waɗansu malaman suka ce yin wannan yana cinye ladan azumin ne gaba daya. Tilaska yi azumin idan kai ka soke farli sai dai baka da ladan komai, domin ka yi dangin zunuban da ke cinye ladan azumi. Sai ya zanto barin cinka da barin kanka baka amfana da komai makarkashinsa. Shi yasa razanarwa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi. Wai ba wai ana nufin tun da kai magulmaci ne to shikenan ka daina cin azumi ba. Sannan kuma mafhumin mukhalafa na hadisin cewa wanda duk bai bar zancen zurba bai kuma daina aiki da shi ba, Allah baya da bukatar ya daina ci ko ya daina sha. To karka dauka kuma wanda baya haka din Allah yana da bukatar ka daina ci kuma ka daina sha, dan Allah baya bukatuwa zuwa ga wani abu ko menene. Abinda dai wannan hadisi ke irin da wani sako shine Allah baya karba azumin da mai ci wato ainihin yayi waɗannan laifuka, ko ko mu ce Ubangiji ta'ala baya bayar da lada ga azumin da bai ci irin waɗannan ayyuka. Wato wannan ke nuna mana a ce daina ci da daina sha da daina jima'i ba shi kadai ne azumi ba, haka dole sai mutum ya kame bakinsa daga yasasshiyar magana mara amfani ko azumin farilla ne ko na nafila. Wannan hadisi yake rawahu Bukhari, Imam Bukhari ya rawaito shi, wa Abu Dawud, Abu Dawud wallafzu lahu, lafazin da ke nan na Abu Dawud ne, an gane ko? Haka Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi, haka Imam Ahmad bin Hanbal al-Musnad a cikin musnad ɗinsa. Sai dai lafazin Imam Bukhari bai kawo kalmar al-jahala ba, man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajja, bai kawo kalmar al-jahal ba. Su sauran marwaita ne suka kawo kalmar al-jahal, kuma ita ma dai ta inganta. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yuqabbil wa huwa sa'im wa yubashir wa huwa sa'im lakinnahu kana amlakakum li'irbihi. Wannan dai hadisi da yake baya mun ce baya kariya azumi ko sai dai yana kawo me, yana hana mutum ya samu ladan azumi ne, amma yi da mutum baya kariya azumi shine malamai ke cewa ka'ida shine dukkan abin da yake haram a kowane lokaci to dan ya shiga cikin ibada baya lalata ta sai dai kawo cikas wajen cikarta. Amma da a ce haramcinsa ke bantacce ne da wannan ibadar, to idan mutum ya aiwatar da shi ibadar ta lalace. An gane ku? Anna at-tahrim al-am la yubtilu ibadatan muayyana wa innama at-tahrim al-khas bil ibada huwa alladhi yubtiluha. Abin nufi suka ce yanzu misali tata da cikin Ramadan da wajen Ramadan da a zaman gida da a halin tafiya duk sata menene hukuncin ta? Haram. Da cikin sallah da wajen sallah duk sata menene hukuncin ta? To idan mutum ya sata yana cikin sallah, sallar sa tayi ko ba tayi ba? Bai Allah rima ya ce sallar sa tayi, sai dai yayi zunubi ko? To ya mutum zai sata cikin sallah? Wato ka dake nan zai iya lalube aljihuni na cikin sallah, ko wani abu ya fada daga aljihuni shi kuma sai ya dafe ba tare da an sani ba, kaga duk yayi sata cikin sallah. To wannan aikin da ya koda wajen sallah ne sunansa haram, dan haka samuwar sa cikin sallah baya lalata sallar. Amma zance, tunda zance an haramta yin sa aina a cikin sallah, to idan mutum yayi shi fa a cikin sallar, sallar ta lalace. Duk abin da aka haramta shi cikin ibada, to in kai shi ibadar ta lalace. Amma abin da dama an haramta shi a kowane zamani, samuwar sa cikin ibadar baya lalata ne, baya lalata wannan ibadar. Wanda ya ce ka'ida an ba kat ya da kula tafata ha, yani istisna'at, ila a iya samun istisna'at su yi garkacin ka'ida ne. حديثنا إن الله كان إذا قريت قال لتتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت قريت صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن يقبل يكن سنبات ما تبتع وهو سائم الهالينا أزمي ويباشر حكا يكن رنقمتين تكن ما تنسى وهو سائم الهالينا تكن أزمي ولكنه كان أملككم لإربه. Sai Aisha ta ce sai dai fa annabi ya fi ku mallakar bukatar zuciyarsa, ku yawancin ku ba ku da wato da baibayi da tarniki game da bukatun zukatanku, annabi ko yana da cikakken control kan bukatun zuciyarsa, zuciya na san abu zai iya hana mata kuma a zauna lafiya, ku ba kowa ne zai iya samun kansa a wannan halin ba. Yanzu ne Aisha take nufi da wannan hadisi, tana nufin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da yake sumbantar iyalinsa ko yake rungumar iyalansa alhalin yana cikin azumi, azuminsa bai lalace ba, wannan baya nuna hukuncin zai shafi kowace daya cikin ɗaiɗaikun musulmai, domin cikin mu akwai wanda zai iya fin karfin sha'awarsa, akwai wanda ba zai iya fin karfin sha'awarsa ba. Cikin mu akwai wanda yake sha'awarsa mai karfi, akwai wanda yake sha'awarsa mai rauni. To dukkan mutumin da ya zanto mai raunin sha'awa, ko mutumin da yake da cikakken iko dangane da sha'awarsa dan ya sumbaci matarsa ko ya yi kirsa ita a cikin azumi, azuminsa nan ba abin da ya same shi. Amma dukkan mutumin da yake da karfin sha'awa, ko mutumin da baya iya mallakar zuciyarsa, makaruhi ne yake zai sumbaci matarsa. Ina fatan kun fahimta. Da akwai hadisi cikin Abu Dawud, wani mutum ya zo ya ce ya halatta in sumbaci matarsa, annabi ce menene, ba da fi je ka sumbaci matarsa sai mai dankara azumi. Wani ya zo ya ce ni fa, annabi ce bai halatta ba. Sai sahabbai suka ce ka ce wancan ya halatta, ka ce wannan bai halatta, ya ce yo wancan ai tsoho ne, wannan ko ba ku ne yaro ne. Sallallahu alaihi wasallam sai ya bambance tsakanin yaro da mai tsoho, dan kasancewa wancan tsoho ne yana da karfi, yana da rabuwar sha'awa kenan, wannan kuma yaro ne yana da karfin sha'awa, sai aka bambance. To shi yasa sai waɗansu malamai suka ce abinda zamu kalla ba wai kasancewarka tsoho ko yaro ba, in dai mun san ka to da mai dauna tarihi muka san ka, in dai kai mai karfin sha'awa ne ko tsoho ne, yo wani tsohon ai ya fi yaro karfin sha'awa, da haka dai ma wani shi ne karfin sha'awa ko rashin karfin ta. To kuma wannan kaga kai wajen mai fatawa, ai mutum ba zai zo bai mun fatawa, ya zo yi maka fatawa ya ce maka to malam ina da karfin sha'awa ya halatta ni sumbaci, ai ba zai fada haka ba, yana ganin yawa kansa fallasa. To kai ne lokacin da ya tambaya sai ka bashi ansa, kace to yadda dai abu yake a musulunci, mai karfin sha'awa dai makaruhi ne, wanda yake ba da karfin sha'awa fa wannan babu komai. Idan ka haka kyalle shi ji shi da Allah ya san kansa, a arhu bi nafsihi min ghairi, kaga ba zai je da kalatin fatawar ka ya aikata abin da baki ne ba, dan ka riga ka masa tafsir wurin da yake bukatar tafsir. Kun gane ku? Yuqabbilu at-takbir shine sumbata al-mubashara, kuma al-arabci wato abin na iltiqa'ul basharati, al-basara shine fatar jiki, yayin da fata ta hada da fata sai a ce me al-mubashara, shi yasa wadanda suke fassara shi da rungumar iyali ko dai taba jikinta ko ta wuce irin hanya ne. Kun gane da kyau? Amma al-mubashara a larabcin Qur'ani yakan zo da ma'anar jima'i, kamar da Allah ya ce fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum, kamar kuma yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Al-mubashara cikin wannan aya yana nufin jima'i. Shine Abdullah da Abbas ke cewa da al-mubashara da al-mumassa, da Allah ke cewa antum mastuhunna min qabli an tamassuhunna, da ko mai da duk wannan kinaya ce na jima'i, sai da Ubangiji na sayan magana ne, ba ya fito da magana fili, sai yake saye don saboda kowa ya fahimta. Larabcin na iya bayar da wannan ma'ana. To amma al-mubashara a nan gurin abinda ake nufi shine jiki ya taɓa jiki, wala'alla ta hanyar rungume mai ne ya koma ta wace hanya ce, to wannan an riga an halitta wa mutum wannan dan yana cikin azumi, azumin nafila ne ko azumin farilla ne, duk ya halitta gare shi. Wannan hadisi yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim. Imam al-Bukhari babi baye akai dan karanto mana babin kuji daga cikin sahih al-Bukhari, babul mubasharati lis-sa'imi, haka yake babin da yake bayani dangane da hukuncin wato mai azumi ya shafi iyalinsa ko ya rungumi iyalinsa, ya halatta ko bai halatta ba. Wa qalat Aisha radiyallahu anha yahrumu alayhi farjuha, Aisha tace farjinsa kawai ya haramta gare shi, banda farjinsa fa komai ya halatta. An gane ku? Komai ya halatta, farajinta ne kawai ya haramta gare shi lokacin da yake cikin azumi. Qala haddathana Sulaiman bin Harb qala an Shu'bata an al-Hakim an Ibrahim an al-Aswad an Aisha radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sa'imun wa kana amlaku kulli irbihi. Wa qala Ibn Abbas ma'arib hada, wa qala Tawus qul al-irbati al-ahmaq la hadith lahu fi an-nisa, wa qala Jabir bin Zayd in nazara fa amma yutimmu sawmuh. Abinda zai kawo rigima shine lokacin da mutum ya sumbaci iyalinsa yana cikin azumi, ko ya taba jikinta yana cikin azumi, ko ya yi kowane irin wasa da ita wanda ba jima'i ba yana cikin azumi. Ɗaya daga cikin uku ne za ta faru, ko ya zanto ba abin da ba komai yayi ya gama lafiya kalu ba komai, ko ya zanto maziyi ya fito, ko ya zanto mani ya fito, ba haka bane ba. Wadansu ma suna ƙara na hudu, suka ce ta iyawa gabansa dai kawai ya miƙe amma bai mazi ba ko bai mani ba, to kaga ya ta bambanta halin komai wanda ba abin da ya motsa jikin sa. To duk malamai sun yarda mutumin da duk yayi sumbance ce ya tsakanin da iyalinsa ba abin da ya faru ko gaban shi da motsa ba azumin salafiya kalau ba abin da ya shafe shi. Haka kuma mutumin da ko da gaban shi ya motsa amma ba abin da ya fito ba mu zai ba mani azumin sa na dan lafiya kalau duk su zance mafi inganci ba abin da ya shafi azumin sa. Inda rigima take mutumin da yayi mazi da wanda yayi mani. Waɗansu suna ganin da zaran kayi mazi kafara da ramuwa sun hau kanka. Ballanka na kuma mani ai da makon magana su wannan kafara ramuwa wadan suka ce a mazi ramuwa ke haifarwa amma ba kafara wadan su kuma suka ce a da mazi shi mazi ba komai a kansa ba ramuwa ba kafara sai dai an je can ga mani zance mafi inganci ko mutun yayi mazi ko mutun yayi mani babu komai a kansa yayi sabo amma azumin sai nan ba abin da ya shafi azuminsa lafiyar da kalau azumin sa dan menene ke karya azumi abin da ke karya azumi cin abinci da gangan shan abin sha da gangan saduwa da iyali bisa ganganci kuma a farce ba a mafarki ba fitowar jinin al'ada an gane ko fitowar jinin bi duk wannan suna bi suna karya azumi dukkan wanda ya ci abinci ko sha abinci da gangan dukkan wanda ya yi jima'i da gangan kalma ya yi jima'i da gangan shi abinda ake nufi da jima'i saduwar mace da namiji koyuwar gaban namiji a cikin gaban mace wannan ko da bai yi mani ba azumin sa ya kare ba a izina da mani ko fitowar sa ko shigar sa wajen karya azumi kun gane ko yayi mali bai mali ba mutakar saduwa ce azumin sa yayi ya kare mutakar hakan ya faru yana farke ba cikin mafarki ba da haka fitowar mali ba kine ke kare azumi ba shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa as-sawmu lima dakhala la lima kharaja ai rigimar azumi me yayi shiga ba wai me ya fita ba shine rigimar azumi me yayi shiga amma abin da ya fito daga jiki ba fitowar wani abu ba ya kare azumi sai dai me shigar wani abu a jiki shi ne shigar yasu kuma inda da kyau wannan ma akwai asara na cikin sahih bukhari na abin nan jabir ibn wa kana jabir ibn zaid inna zarafa amma yutimmu sawmu wai jabir ibn zaid yace mutumin da ya kurawa iyalinsa ido shi awa ta kama har gurbin ya fito daga jikinsa yace yutimmu sawmu ya kara ta azumin sa ba komai a kansa da cikin jikin bukhari wannan bisa ga zance mafi inganci duk abinda malamai za su faɗa ijtihadi ne yunkuri ne in an dace da daidai lada biyu in ba dace da daidai ba lada ɗaya a roka musu gafara lokaci ya riga ya wuce amma abu tabbatacce a shari'a shi ne wannan ba yana nufin ba da latifi ga cewa dan an ce ba laifi mutum ya je ba na ce muku akwai laifi amma dai ba za mu wajabta muku ne ba. Kafara ba za mu wajabta masa abin nan batun da Allah da manzon sa wajabta masa ba ba kafara ba ran ko kansa azumin ka bai lalace ba amma yana da laifi ko ba da laifi yana da laifi shine magana amma ba kafara a kansa ba ramuwa a kansa wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai wa an ibn abbas qala walakinahu kana amlakakum li irbihi muttafaqat wal lafz li muslim wa zada fi riwayatin fi ramadan aw ta riwayat ce annabin yana yin haka ne cikin watan ramadan wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im hukunci na gaba hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama ya sa an yi masa kaho wa huwa muhrim arhali na cikin haraba da aikin haji ko umara wannan ke nuna man da yayi niyya da aikin haji ko umara idan larura ta sa za a yi masa kaho ya halatta yayi kaho fitowar jini a jikinsa sanadiyan kaho baya lalata aikin hajin sa baya lalata umaran sa baya wajibta masa fidiya kun fahimci ne kyau sannan yace wahtajama wa huwa sa'imun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho alhalin yana cikin azumi wannan ke nuna idan mai azumi ya dauki azuminsa da rana sai ya tilattu ya bukaci zuwa ga yin kaho sai aka yi masa kaho da aka fitar da jini jikinsa wannan babu komai azuminsa na nan saboda tabbatuwar haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma hadisi cikin bukhari da ga hadisi cikin bukhari da wahul bukhari malin yayi masa lamba daga kasa ku duba ku gani yace qala ibn al-qayyim fi zad ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad fi hadith sayr al-ibad me yace ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم yace bai inganta ba cewa annabi yayi kaho alhalin yana cikin azumi qala muhanna malam muhanna ya fata dai daga cikin daliban imam ahmad bin hanbal ne yace sa'altu ahmad anhu na tambayi imam ahmad bin hanbal dangane da yin kaho cikin azumi فقال سيتي ليس بصحيح وانا حديث بصحيح بني با اندي امام احمد قد انكره يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري دي لك سكين من جمع لما حديثي يحيى انكار من حديثي وقال الاسرم الامام الاسرم يتي سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه يتي نادي امام احمد بن حنبل كين ذكي يتي مثل ابو عبد الله يا انبتي وانا حديثي يتي مثل ضعيفي لي قال مهنا مهنا يتي وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ناتم بي إمام أحمد دنغن إذا حديث عبد الله بن عباس شيوى النبي يائكه وهو صائم الحال إنا شكين أزمي محرم كمينا محرم فقال ليس فيه صائم سيتي كلمة صائم تنبات شكين حديثي إنما هو محرم abin da yake cikin hadisin kalmar muhrim annabi yayi azumi yana mai yayi kaho yana mai ihrami zakarahu sufyan an amr bin dinar an tawud an ibn abbas wanda ya abuci wannan hadisi shine sufyan wato daga amr bin dinar daga tawud ibn kaysan al-yamani daga abdullah ibn abbas wa ruya min wujuhin ukhra an ibn abbas kazalik haka wannan hadisi aka ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga abdullah ibn abbas wannan ya kare abinda ibn al-qayyim ya kawo ya ci gaba yace wal maqsudu annahu lam yasihha anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu ihtajama wa huwa sa'im yace abinda ne muke so mu ce bai inganta ba cewa annabi yayi kaho alhalin yana cikin azumi bai inganta ba wannan ita ce rigima sosai kun ga shi yasa bincike yake da amfani yanzu in wani ne sai sallama ibn al-qayyim sai auci ya sallama imamu ahmad bin hanbal auci amma ku koma kan hadisin babin mu sake kallon shi mai hadisin yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im wannan lafazin da muka karanta kamar haka dinnan kuma yake cikin bukhari amma me yasa imamu ahmad ya dafantar da hadisin akwai wata riwayar daban da fata cikin bukhari aka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun sa'imun kaga akwai bambanci muhrimun sa'imun ba tare da wawul asabi ba tsakani sai ya zanto kamar annabi yayi kaho daidai lokacin da yake cikin ihrami sannan kuma ga azumi a bakin sa wannan bai tabbata ba wannan riwaya ita ce da'ifiya wanda ba bukhari ya kawo ta ba bukhari ne kawo ta ba amma ibn al-qayyim har da ta yi masa yawa lokacin da ya rubuta zadul ma'ad kuma yana halin tafiya yayi nesa da library din sa dan haka a maimakon ya kawo riwaya da take ita ce ta bukhari sai kawo ta riwaya dan haka magana tana nan a zaune daren da kam annabi yayi kaho yana cikin azumi kuma yayi kaho yana cikin ihrami amma hadisin da yake cewa yayi kaho yana cikin azumi da ihrami lokaci guda wannan bai inganta ba akwai riwaya wannan amma bata inganta ko ba bukhari ya kawo ta wadansu daga cikin malamai hadisi suka kawo ta dan haka akwai tafsirin kaun na malamai suka yi game da wannan bayani illa billah da wannan kun fahimta da kyau dan haka duk wannan jawabin da malamin yake so mana daga kasa jawabin ibn al-qayyim yayi gini ne kan wata riwaya yake ta imam ahmad yace bata inganta ba amma Allah kika bata cikin bukhari to wanda duk kallon hadisin kaga in bai yi izina ba sai ya dauka cewa eh na cikin bukhari kake magana shi ne bai inganta wanda wannan cikin bukhari kaga da ba in ta jama'a huwa muhrim wa ihtajama wa huwa ba da labari ake na wadansu ababai guda biyu da suka faru a lokaci daban-daban lokacin ihrami din daban da lokacin azumi amma kowanne ɗaya mai ya faru a cikin su shine kafo to wanda bai sallah ba da dusa bai da yanzu sai ce annabi yayi kafawar halin yana cikin azumi yana cikin ihrami, to nan ne sai su yi rigima sai tunda annabi yake bai taba kulla ihrami a jikinsa ba cikin azumi ya fuskanci Makka dan Umara ko aikin hajji bai taba yi ba. Gaba ɗaya ma tafiyar da ya zuwa Makka lokaci biyu ne, in dai cikin azumi ne lokaci biyu ne, lokacin da shi ne lokaci ɗaya kai lokacin fatahu Makka, banda shi annabi bai taba yin tafiya cikin azumi ya fuskanci Makka ba. Lokacin fatahu Makka ko ba Umara ya je ba aikin hajji ne, fatahu Makka kawai ya je ya dawo. Ina fatan kun fahimci matsalar da kai. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب. شداد بن أوس يتي ماذا الله يازو يسامون متن بالبقيع أنقور البقيع وكوكو مقبر ستبقيع الغرقد وهو يحتجب متن ينسكنك هو في رمضان أو وتر رمضان. فقال يا النبي أفطر الحاجم والمحجوم da mai yanka ho da wanda aka yi wa azumin su ya lalace. Rawahu al-khamsatu illa Tirmidhi, malama hadisi biyar da suru to na hadisi in banda Imam Tirmidhi, wa sahahahu Ibn Hibban Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban, Imam Ahmad da Ibn Hibban da Ibn Khuzaimah duk sun inganta hadisi, tabbas ko hadisi ne ingantacce. Qala Suyuti, idan kuka soka daga kasa, qala Suyuti fil Jami' as-Saghir, Imam Suyuti ya faɗa cikin littafin sa al-Jami' as-Saghir yace mutawatirun, wannan kusan hadisi ne ma mutawatiri. Wa qala al-Imam Ahmad fihi ghayru hadithin thabit, Imam Ahmad yace dangane da cewa kaho yana lalata azumi ga wanda ya kaho da wanda aka yi wa, wannan akwai hadisi ba ma ɗaya ba. Wa qala Ishaq, Ishaq yake cewa qad sabata hadha min khamsati awjuh an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan bayani ya tabbata daga annabi da aminci ya tabbata gare shi sama da hanyoyi guda biyar. Wa qala ibn al-qayyim fi zad, ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace wallazi sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abin da ya inganta daga bakin annabi sallam annahu yuftiru sa'ima, abinda da yake karyawa mai azumi azuminsa su ne abubuwa da ke tafi, al-aklu ci wasshirbu da ta walhijamatu da kuma wato ainihin kaho walqai'u da kuma wato yin amai, walqur'anu dalla ala anna aljima'a muftir, qur'ani kuma ya nuna jima'i ma na karya azumi. Yace waɗannan duk sun tabbata a hadisi, qur'ani kuma ya nuna mana jima'i ma na karya azumi. Yanzu a wannan kaga Ibn al-Qayyim yana kan kan wancan asalin zance na to rigimar shi ne wannan hadisin ya inganta, wancan ma ya inganta. Nan annabi ya ce duk wanda ya gaho da wanda aka wa azuminsa ya kare, can kuma annabin da kansa ya yi. To mu kara gaba hadisin, gaba zai wayar mana da kai. Wa an Anas ibn Malik qala awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-sa'im, Anas dan Malik yake cewa farkon lokacin da aka kiwa mai azumi yayi kaho, anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama, Ja'far ibn Abi Talib ne yayi kaho wa huwa sa'im alhali da cikin azumi, famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi zo ya wuce taurin Jabir a taurin Ja'far ibn Abi Talib kenan, fa qala sai ce aftara hadhani, wannan biyu dai kan azumin su ya kare da mai kafan da wanda ake wa. Anas dan Malik yace summa rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'du fil hijamati lis-sa'im, sannan daga baya sai annabi ya rangume cewa a iya yin kaho ga mai azumi. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa sa'im, duba da wannan Anas dan Malik ya kasance yana yin kaho alhalin yana cikin azumi. Tara hadisai wuri ɗaya sai wayar maka da kai, wato hadisin da yake cewa afdal al-hajim wal-mahjum, da mai kaho da wanda aka yi wa kaho da azumin su ya kare shi ne ya fara zuwa, sannan daga baya hadisin annabi ya yi kuma ya yi rangume ya ce a yi ya zo, sai wannan ya shafe wancan kenan. Don haka hadisin afdal al-hajim wal-mahjum hadisi ne mansukh, hadisi ne mansukh, sahihi ne amma an shafe hukuncin sa. Dan haka babu aiki da shi. Yoko aya ko aka tafi hukuncin da menene kenan, sai dai aka rubuta a tabula da amma ba za a yi aiki da hukuncin da bukin. Ina fatan kun fahimta. Don haka zance fitacce a wannan matsala, duk da sabanin da malamai suka yi waɗansu ya kare waɗansu bai kare ba, zance fitacce wanda yake da goyon bayan dalili shine kaho a cikin azumi da a farkon musulunci an haramta yana kare azumi, daga baya sai annabi ya rungume shi ka daga ku cigaba da yi ba komai. saboda wannan hadisi na Anas bin Malik yace summa rakasa, me yake nufi da summa rakasa? Sannan yayi me? Ya rungume. Fadin sa cewa sannan yayi rungume ya nuna da bai da ba rungume kenan. Summa rakasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba'du, sannan daga baya annabi ya rungume fil hijamati, wajen yin qabul sahibi da azumi. Sai ce wa kana Anas ne yahtajimu wa huwa sahib, dan haka shi Anas bin Malik yana yin qabul halin yana cikin azumin sa radiyallahu anhu. Wannan hadisi rawahu Ad-Darqutni wa qawwahu Imam Ad-Darqutni, rawaitu shi hadisi ne kawai, tabbas hadisi ne sahihi. Ya tabbata ma daga hadisin Abu Sa'id Al-Khudri yake ce mana da tan ana yin kaho ba a yin kaho, annabi ya hana a yi kaho, amma daga baya sai annabi ya rangwame dangane da kaho, dangane da mutum ya sumbaci iyalinsa, wato da har sumbatar iyali da muke magana a baya, da farkon musulunci ba a yi rangwame ba, san ba a yadda ba, daga baya sai aka ce an yi bisa ga tafsirin zance dauka. Kun fahimta da kyau? Wa alaikum salam. Wato shi amai ba wai kowane amai da ke karya azumi ba, amai da ke karya azumi shi ne aman da mutum ya jawo shi da gangan. Akwai hadisi ina jingina nan gaba za mu karanta shi, zai fayyace mana bambanci tsakanin amai da ganganci da kuma wanda ba na ganganci bane ba, aman da ya rinjaye ka. Kun gane da kyau? وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. أنكر أبو حديث رجاء الله تعالى تأبيته تسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي أن نبتل على مجد ربط قريتي اكتحل في رمضان وهو صائم، ya sanya kwalli cikin Ramadan al-hali da azumi bakin sa, rawahu ibn majah bi isnadin da'if, sai dai wannan hadisi da'ifi ne. Wa qala at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi yace la yasihu fi hadha al-babi shay, a wannan babin ba abin da ya inganta. Wannan babi yake nufi? Yana nufin babin sanya kwalli ga mai azumi da rana a cikin Ramadan, a wannan babin ba abin da ya inganta. Ba hadisin da yace ayi, ba hadisin da yace kar ayi, kenan sai a tsaya akan al-asali al-bara'atu, bara'atu zimma kenan. Da haka mai azumi yana da dama ya sa kullun sa ba abin da ya dame shi, duk wanda yace ba dan mai suka ce kawo abin da ya hana, inda abin za a hana da annabi ya hana, har ya bar duniya bai hana ba. Ai ko la yajuzu takhiru bayan an waqtul haja, ai ana da kishirwar a san inda kwalli na kare azumi, abu ne da ake da kishirwar a san shi, dan annabi yayi bayani bai kyale mutane a dubu ba, tunda ko har ya tafi ya fada ba, to baya karyawa, da yana karyawa da ya faɗa. Dukkan wanda ya da'awar kwalli na kare azumi sai ce kawo dalilinka mu gani, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, wanda bai da dalili kuma kaga sai dai ya shiru ke, duk abin da zai faɗa kuma za ka karɓa ba ke. Wadda'awa ba lam takum alaiha bayyinatun fa asabuha adiyyaun, duk zancen da ba gina masa dalili ba shikenan ya zama surutu kawai mutum yake da. Wa alaikum salam. Ba komai dan baki da hoda duk ba sa kariya ne. Kula ne ku? Bari ma su ji abin da Imam Bukhari ya kawo. Babu iktisalis sa'imi, yana magana kan cewa mai azumi zai iya wanka ko ba zai ba? Zai iya yi. Wani irin wanka ya debi ruwa ya zuba a jikinsa, ko ya sa karkashin shawa ya bude, ko ya tsalle ya fada cikin tafki, duk wanda ya yi azumin sa na nan. Yace wa balla ibn Umar radiyallahu anhuma thawban fa alqa alayhi, Abdullahi dan Umar idan kishirwa ta ya dame shi, rana ta yi zafi, sai ya duka rigarsa sai ya sa a kansa, yana amfanuwa da sanyin ruwan da ke jikin rigar. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم, امام الشعبي عمرو بن شرحبيل الشعبي دين كتكين تابعي ام دين جاي تجد دايك موانكا يا فتولو كتنين عزمي. وقال ابن عباس عبد الله دا عبدالله لا بأس ان يتطعم القدر او الشيئة, babu laifin azumi ya dandana girkin da yake yi gishiri ya ji ko yayi yawa ko yayi kadan, babu laifin ya dandana zuma ko madi in zai siya a kasuwa. Wannan tabbatar abu ne a cikin abinda aka ce, abinda malamai suka ce shine, wato idan ka je zaka sai zuma, zaka na son ka ga mai kyau ce ko mara kyau ce, an sa sukari ne ko ba a sa sukari ba, garwaye ce ko ba a garwaye ba, zaka sai mutum zaka sai wani abu, sai ka dandana ka daga ka ji a bakinka, da ka dandana sai ka furta su, ai har ce zai baka sakon yadda abin yake in ya kai bukata ko bai kai ba, baka hade ba sai ka tofar ba komai a kanka. Illa iyaka yace yana da dandano, wani cikin tafiya ma zai ce ma ai ruwa na da dandano amma kai ne kukure baki da shi idan ka zo alwala, ba wanda yake dambe ko ba haka ba, baka hade ba, dan haka dan mutum ta dandana miya bata hade ba komai, ta dandana kunu ta san sukari a ciki bata hade ba komai. Azumi na nan. وقال الحسن حسن يتي لا باس بالمضمضه باب الذي من ازمي idan kishirwa ta dame shi bakin sa ya rinka bushewa ya rinka kurkure baki yana zurfa da ruwan waje dan ya samu sauki, wattabarrudi ko ya rinka duka jikin sa da ruwa, lissa'im ga mai azumi. وقال ابن عباس ابن عباس يتي اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا idan mutun ya zanto mai azumi باب الذي ya waye gari دهينا ya shafa mai a jikin sa man shafa waki nan mutarajjal ya gyara gashin kansa da kun babu komai dangin da cikin azumi. Waɗansu suna hada haka suka ce wai shi azumi sifa ce ta masu takashshuf da gudun duniya, to kai ba gudun duniya na kai na tafi mai na kai na kun, ai za ka kyale kanka da gemanka da komai baza ba za ka yi kun ba, a nan ne ce musu a'a ka yi kun ɗinka ka gyara jikinka ba komai a kanka. Ba komai dan ka shafa turare ba komai. وقال انس انا زي ان لي ابذنا اتقحم فيه وانا صائم yace ina da wani komi da nake tarawa ko robar tar abdan dai komi ne wanda ake da dutse a rarake shi a rarake shi da alkakawar ruwa yace ina shiga ciki idan zafiya da min sai in je shiga ciki in dade dama na tuka shi da ruwa wa ana saim alhaliku ina azmi har dai zuwa inda yace ata'u bina ajira ba yace in zara dariqahu la aqulu yusr yace idan mutun ya wuce tuka a bakin sa yana azumi sai ya hadi yace ne kan bazance ya kare azumin sa ba inda ata'u azumin sa nan. Wa qala ibn sirin la ba'sa bi siwakir ratb ibn sirin muhammad ibn sirin dai daga cikin shugaban tabi'i yace aswaki danye idan kai amfani da shi ba komai azumin ka nan. Qila lahu ta'amun ta kace ayyana da dandano wani na da daci wani na da kaza sai ce walma'u lahu ta'amun wa anta tatamarmadu bihi yace ruwa yana dandano amma kana kunkure baki da shi ba wanda ya hana ka. Walam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhl lil za'im ba'sa Anas dan Malik da Hasan al Basri da Ibrahim al Naqai jifa dan Allah jigajigai wancan sahabi guda biyun tabi'i malaman nan uku suka ce mai azumi babu laifi dan ya shafa kulli yaje ya shafa kullin sa ba wanda ya saba musu cikin sai wannan da ne kamun kifi eh ba komai wanda zuwan kuma lokacin ruwa ba shi kun dan sa ba
amma ne shi ba da sanar da sai wanda
shi wanda ba sanar da mene wani lokaci ba zai yi hadiya ba. Kun dai gane wannan matsala ko? Wato abin da yake karya azumi kaulan wahidan wanda babu sabani a ciki duk malamai sun yadda ci da sha da ganganci haka jima'i a farke bisa ganganci ba mantuwa ba, an gane ko? Haka mutum ya kakaro amai da kansa duk wanda yana karya azumi jinin al'ada jinin biki dukkan waɗannan suna karya azumi, kun gane da kyau? Wa'alaikum assalam wa
rahmatullahi.
Ila su wannan kam ai zai zo hadisin zai zo jima'i da gangan ka ai ka fara sana. Wa'alaikum assalam.
Ana kuma kuma ina cikin hadisin na ce zuwa da karafofi
ga hadisin ka ne rike littafin ka gani. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu hurairata Allah ya kare da garin ka kala ite qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya ce man nasiya wa huwa sa'imun wanda ya manta alhali yana cikin azumi fa akala sai ya ci abinci aw shariba ko ya ci abinci fal yutimma sawmahu to ya cika azumin sa innama at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ce da ce shi ba komai akan sa la qada'a wa la kaffara koda malaman da suka ce rama daya ihtiyazi suke suna gidawa ne kan ihtiyazi amma nan ga hadisi ba wani maganar ihtiyazi tun daga hadisi ya tabbata idan hadisi yazo ko maganar ihtiyazi ba babu wani maganar abin ihtiyazi wannan hadisi kuma Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wal hakim yazo cikin hadisin hakim man afsara fi ramadan nasiyan fala qada'a alayhi wa la kaffara kage wanda ya karya azumi cikin ramadana bisa ga mantuwa babu ramuwa babu kafara wannan hadisi sahihi ma lai ce wa huwa sahihun tabbas hadisi ne hasan ko da Sheikh Nasiruddin Albani ya isara zuwa ga ingancin sa ko kasancewa sa hadisi hasan cikin Sahihul Jami' as-Saghir gargashin hadisi na 670 wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karto hadisi daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man zara'ahu al-qay fala qada'a alayhi dukkan wanda amai ya rinjaye shi ya ci karfinsa sai yayi amai fala qada'a alayhi babu wata ramuwa kansa wa man istaqa'a fa alayhi al-qada' wanda ya jawo amai da gangan to ramuwa ta tabbata kansa rawahu al-khamsa walama hadithi biyar suka ruwaito wa allahu ahmad imamu ahmad ya illanta hadisin wa qawwahu dar kudri ko ce a hadisi ne sahihi tabbar hadisi ne sahihi sai dai lafazin da yake sahihin da yace wa man istaqa'a sai ce falyaqdi ay waqa fa alayhi alqada falyaqdi da lafazin fi'l al-amr ke an gane ku wa alaikum assalam ba sai ka hikaito wancan ba kawo maganar istimna'i kawai ka kyale maganar tunda ba su da alaka da juna yanzu kana tambayar wanda ya istimna'i ba azumin suna nan ko bayan wanda ya istimna'i shine mutumin da ya ranka wasa daga gabansa har bane ya fita daga cikinsa azumin sa yana nan ba abin da ya kare cikin azumin sai dai yayi sabo abin da ya istimna'i dan yana cikin masjidin iyaka fa wani kaza wa ra'a zalika fa ulaika humul adu dan ta addane ya ketare iyaka dan ya fitar da mani ba ta hanyar da ta dace ba ba ya da mutum ya fitar da muni ba ta hanyar da zai ji daɗi sai ta hanyar matarsa ta aure ko kuyangarsa duk wata hanya wadda ba ta wannan ba haramu ce da haka abin da ya aikata haramu amma shin azumansa ya kare azumin suna nan bisa ga zance mafi inganci alaikum salam mafarki ba ya kare don mutum ya farki ya sa zama ce azumin suna nan ba abin da ya dame shi ka ce me a wannan suna maganar idan mutum ya fito da shi ya sake haɗewa to da wani dalili zai sake haɗewa shi kuma tabbas wanda zai haɗe da gangan kuma kaga ya kare azumin shi na'am to sai ka sai shi ma ya yi ta'adda kenan ba za mu nufi ya yi ta'adda shi mai mafarki shi ne ya nema ai Allah sai ibta ga wa an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma an karɓo hadisi daga jabir dan abdullah Allah ya kare ta a gare su sai da mahaifinsa domin dukkaninsu sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja amal fathi ila makka annabi ya fita a shekarar da za a yi bude makka ya fita zuwa makka shekarar ta takwas kenan bayan hijira fi ramadana ya dace hakan cikin watan ramadana fa sama hatta balaga qura al-ghamimi sai annabi ya tashi da azumi bakinsa har sai da ya isa wani wuri da ake kira qura al-ghamim wani wadi ne tsakaninsu da Usfan mil uku a kan hanyar Madina zuwa Makka sunan wuri ne fasaman nasu mutane ko duk sun tafi da azumi sun mada abi kadahin mimma bayan annabi da ya fito da azumi daga baya sai a kawo masa kofi na ruwa kada kofi kenan mimma in na ruwa farafa'ahu sai annabi ya daga shi sama kowa ya gani hatta nazara an-nasu ilayhi har sai da mutane su gani ga kofin ruwa a hannun annabi fashariba sai annabi ya sha thumma qila lahu ba'da zalik daga baya sai aka ce da annabi inna ba'd an-nasi kad sama akwai wadansu cikin mutane sun ci gaba da azumi ba su sha ruwa ba irin yadda kake sha ruwa fa qala sai annabi ce ulaika al-usa waɗannan su ne masu sabawa mai wannan hadisi ke nufi abinda wannan hadisi ke nufi yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha ruwa dalilin shan ruwa sai ya ga waɗansu sun shiga cikin tsanani da haka sai ya sha ruwa don su samu daman yin koyi da shi don yanzu na musu yin azumi a halin tafiya ba tilas ba ne ba tunda Allah ya baka dama man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra ya halatta ka aje baya karama fashariba sai ya sha sallallahu alaihi wasallam abinda wannan ke nuna wa tawtsayawar annabi ga al'ummarsa inda haka shi zai iya jurewa amma ya san sahabbai suna da kwaɗayi in annabi ya yi kuma suna jin kunya su kyale shi kuma yi kikaɗe shi kuma sai sun yi kora su mutu da haka sai ya sha ruwa don ya sauƙaƙa wa al'umma sallallahu alaihi wasallam sai wannan ke nuna ashe ko da ka tashi za ka yi tafiya gobe ba dole ba ne a je azumi in ka ga dama za ka iya tashi da me azumin ka yi tafiya ba sabo kai ba to amma in ka yi nisan tafiya bayan ka tashi da azumi sai yunwa ta yi tsanani me zai faru sai ka karya azuminka bayan sallah kuma ranuwa ce akan ka ba a cewa kuma sai ka yi kafara an gane ku duk inda wahala sai wahala mutum ya karya azumi saboda tsabagen wahala to ranuwa ce akan sa misali ko ba tafiya ba kana cikin gida kai dan kasa gobara ne gobara ta tashi a wani wuri ka je kake gobara aiki yayi aiki ga azumi yayi maka lagalaga ga wuta ba ka gama kashewa ba sai ka ci girki ka koshi ka sha ruwa ka ci gaba da kashe gobara bayan sallah karama ta yaro ya fada rijiya ba wanda zai shiga ya dauko shi cikin ruwan nan akwai wahala wahalar da za ta bayi zuwa ga ƙara samun wata wahala tumuriya kan wahalar azuminka sai ka ci abincin ka koshi ka ci rijiya ka samu yara duk inda ceton rai ya kama ko ceton dukiya zai bayi zuwa ga wahala daɗi akan wahalar ka kaiwa da gobe ta azumi ya halatta ka ci abincinka bayan sallar karama ba wanda zai ce ka fara shi a kanka in gane da kyau? Wa alaikum salam
amma da tsari idan mutum ya mutu cikin azumi kuma ana ya fara wani sanadiyar mutu tsari za a raba sauran
ba gaskiya bane ba mutumin da ya mutu cikin azumi bayan ya riga ya yi wani adadi na azumi ragowar da ya rage babu wani ramuwa da za a yi masa amma ana magana mutum da rashin lafiya sai masa lagalaga cikin azumi sai ya ajiye azumi bayan ya sha na kwana 4-5 sai ya mutu kaga ya sha wani adadin kwanaki sai ya mutu to wannan kwanakin da ya sha su ma ba azumi za a yi masa ba sai a ciyar kowace rana a bayar da mudannabi daya a madadin wannan rane ko shi kenan kun fahimta da kyau azumin bakantin shi ne ake rama wa mutum ƙarni za a yi masa wannan bakantin shi ne ka nazantar wa kanka abinda tarayya ba ta nazantar maka ba ka yi alkawari tsakaninka da ubangiji idan mutum Rabiul Awwal ya zo sai ka yi azumin kwana 10 ko ka yi azumin 15 ko idan Rabiul Tsani ko Juma'a Tsani ko waye ya zo ka tsara kafin ranar ta zo sai ka mutu ko ranar ta zo kuma sai ka ki kaga dana bin ka baki kafin ka biya sai ka mutu to wannan iyalin ka sai su raba adadin kwanakin su biya maka inda mutum zai zanto annabi su kwana 30 adadin yan uwansa ya zanto sun kai kwana 30 sun kai mutum 30 suka raba suka tashi da azumi daya a rana daya duk sun soke maka nauyin kenan amma azumin Ramadan ba a ramawa mutum ko dai ya zanto ga waɗansu kwanaki ka sha kafin mutum ya kai ga rasuwa sai yi rasu kafin ya zo ramuwa to wannan kwanakin ciyar da miski ne za a yi kun fahimci wannan fiƙin wanda kyau amma idan bai ta kwana ko ɗaya ba rana ɗaya mutum ta kama ta kuma yi mutu a wannan yinin to ragowar kwanakin yau aida abu suwa jaba kan sabatun da baya ne da lantana ce a rama mata ko a ce a ciyar a madadinsa na wanne to ai ba mu je kansa ba zai kai hakuri mu je kansa a kai hakuri mu je kansa ko shi ne karkace ba dai na fi littafin ba yana gaba ko yana baya yana ga wa jikan su sai bari da su ga malamai suna da wata kaida suka ce man ajjala sai an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacin sa sai a masa hukuma ta hanyar haramta masa wannan abu bisa ga wannan ka'idar ne suka ce idan ɗaya kashe mahaifinsa don ya ci gado sai a yi me sai a hana da ya yi haƙuri har mahaifin ya mutu ba man ajjala sai an qabla awanihi uqiba bi hirmani وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر أن كيف حديثي دقى حمزة بن عمرو الأسلمي يتي يا من الله نيف إنا دكالف ين أزمي أتكين تفيا فهل علي جناح شما قول لي في قلين تن إذن نك أجي وانا تقوى أزمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai maza Allah ce da ke hiya rukhsatun min Allah rahusa ce Allah ya bayar cewa ya halatta ka ajiye faman akhadha biha fa hasanun wanda ya karbi wannan rahusa da rangwame to madallah ya yi abu mai kyau waman ahabba an yusuba fala junaha alayhi wanda ko ya so ya azumi to ya azumin sa babu laifi kansa rawahu muslim wannan muslim ya rawaito wa asluhu fil muttafaq alayhi min hadithi aisha anna hamza ibn amr sa'ala a wani asalin hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito daga Aisha cewa shi Hamza ibn Amr ya tambayi annabi wannan jawabi ya tambaye shi wannan magana yace menene kenan zanzan ajiye ko gudan ajiye ba annabi ce in ka ga dama ka in ka ga dama ka ci gaba da yi to yanzu kenan wannan na nuna mana idan kana cikin azumi sai take ta kama ka in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama kuma ka aka sha bayan sallar karama a dukkan kwanakin da suka ce maka to tsakanin yi din da rashin yi wanne ne wajen zama da suka ce rashin yi shi ya fi karka yi azumi shi ne ya fi tun da rahusa ce aka bayar a wani hadisi annabi ce yadda Allah in ya ɗora wajibi yana so a karba kuma yana so in ya ba da rahusa a yi ne a karba waɗansu malaman suka ce a yi shi ya fi don Allah ce wa an ta sun wakarun lakum in kuntum ta'alamu sun ɗauki umumin ayar sai dai umum ke nan waɗansu suka ce a jawaz ne mustahab tarfain ba wanda ya goni saboda akwai hadisi da sahabbai ke yin tafiya waɗansu na azumi waɗansu ba su yi mai azumi baya zargin mai wanda ya ajiye baya zargin kuma wanda ya yi wanda kuma yake yi baya zargin wanda bai ba kowa haka suke tafiya wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama bari amma dai tahririn magana idan ka koma cikin Bukhari za ka ice cewa idan babu wahala yin azumi shi ya fi in ku wahala ta tsananta to ajewa shi ya fi tun daga shi da wahala ta yi wahala har an kai da asara amma annabi ne isha an gane ku kuma aka ce ga waɗansu ba su ajiye bai ce waɗannan sun yi mai sun yi sabo kuma da kansa cikin Bukhari ce laysa minal birri siyamu fi safar baya cikin aikin da aka yi azumi a halin tafiya sai malamai suka ce wato idan tafiyar ta yi tsanani shi ne abinda kuke hun matsalan ke nunawa a
karama kallawa kuma yadda kuke a cikin awon majewa
eh
sun ga kiwo ga suna ka aiki kuma na azumi gaskiya ka yi azumi ki karantar
abu wani ana magana idan kana gaban awamun nas wato da magarin mutane da rasan hukunci ba shugan ka tun da kana cin abinci da ke garo wani ga da karka da tafiya fa kana cin abinci ba abin da ya mutu lafi dan me
yawa
mutumin kuma ga yaro suna rike da man Dawud ke fada da yemu da komai kaga ai ka jawo kanka sama ba Allah hakika akwai abubuwa da dama da suke halal a shari'a idan mutane sun jahilce su ba a yi su a sarri mutum zai zo ya kayan sa boye babu wanda ya sani saboda kar mutane su muna da to gare ka kar jahilai su muna da to ga mutum an gane ko dan sai ka jefa su cikin tuhuma su fada cikin sako na tuhumar ka bayan baka da laifi kai ne kasa suka fada wannan to kai ya fitin gogarin ka ka kare su ba su yi cikin sako din ba in ma har ka fara ci a wuri a koyi baka sani ba sai wani ya zo ya ganka sai ka kirawo shi sai ka ga bawan Allah azumi nake ta abin nan wato tafiya zan yi dan haka ka ga na ajiye azumi kuma akwai aya cikin suratul baqara ko baya ji ka karanta mata aiki ya sabi kai zaka yi daraka a ba nan ne wuce cikin dare da iyalin sa ba matar sa ta je gayar da shi yana yi tukar bayan ta je ta gayar da shi ta zo za ta koma gida sai annabi ya rubuta cikin duhun dare sai ka wadansu sahabbai guda biyu da suka hango annabi da ita sai suka tafi da sauri za su gudu sai annabi ya ce ala rislikuma kun tsaya suka tsaya sai annabi ce ni ne annabi wannan ko mata ta ce wani kace abba annabi Allah ko za mu zo gare kai ce a ne ina gudana cikin cikin mutum kamar yadda jini ke gudana ina jin tsoron ya zuba muku wani abu cikin zuciya mata ta ce ka ganta da kun ganta da haka bai kamata mutum ya abin da dan kansa ba ya ajiyewa kansa tuhuma ba duk inda kaga akwai tuhuma to ya kamata ka kauce haka ake bukatar musulmi ya zama Allah ya mana gaman kaddara حديثي نغبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر عبد الله بن عباس يتي دتي ده ونده منينتا اني مثلن غمي يا اجي ازمي ويطعم عن كل يوم مسكينا اكوونه يني ده اجي ازمي سي سيد ده مسكيني دايا ولا قضاء عليه باب رموا كنتا وان رواه الدارقطني والحاكم وصححه الدارقطني والحاكم duk sarwato kuma sun inganta shi amma malam ya tafi da yawa yau akwai riwaya cikin bukhari ta abdullahi dan abbas ya tabbata cikin bukhari abdullahi dan abbas zai ce ash-shaykhul kabir dattijo wanda shekaru suka yi masa yawa wal mar'atul kabira da mace wanda shekaru suka yi masa yawa la yastati'a an yusuma saboda tsufa har ba su da ikon yin azumi fa yusu imani makala kulli yawmin miskina su ci gaba da cin abincinsu a maimakon haka kowace rana su ci da miskini ذلك حكى أبو هريرة ما يتي دك من أدركه الكبر فلم يستطيع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح يتي دك من دسوه يكمت يكاسين أزمي قوة لنا بايد مدنبي سينا الكمع شكا نجد إيهن إلا سنة بنتين سبعة بنتين مصر انقال لكيو وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi qali yati jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi sira da mutum tabbata gare shi fa qali yati halaktu ya rasulullah yati ya annabin Allah na halaka qala annabi yati wa ma ahlakaka me ya halaka da kai qala yati waqatu ala mar'ati fi ramadan yake na aukawa matata a cikin watan ramadan wato ya sadar iyalinsa kenan da rana cikin watan ramadana fa kana ta annabi ce hal tajidu ma ta'tiqu raqaba kana da abin da zaka yantar da bawa mummuni mata ko namiji qala la yace aba annabin Allah bani da wannan abin da zan yantar da bawa mummuni mata ko namiji kan bani da shi qala sai ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain kana da ikon ka yin azumi na wata biyu a jere da juna qala la yace a cewa mutumin da ramadana ma wata dai ma ya gagare shi ballantana ya je wata biyu wata dai ma bai jure ba bai kyale iyalinsa ba ballantana wata biyu qala fa hal tajidu ma tutimu 60 miskina yace kana da abin da zaka ce da miskine 60 daidai qala la yace a kun majalasa wannan bawan Allah sai ya zauna fauti annabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamrun sai aka zo wa annabi da arq al-arq shine al-muqtal al-muqtal shine sahu kun san sahu ne ko sai aka zo annabi da wani sahu cikin sa akwai dabino fa kala ya annabi ki tasaddaq bi hadha dauki wannan ka je ka bayar da shi sadaka kai kafara kenan fa kala sai ti ala afqar minna shin annabin Allah kana so mu bayar da sadakan nan da wanda ya yi mutunci fa ma baina la bataya ahadu baitin ahwaju ilayhi minna a tsakanin laba guda biyu babu waɗansu ma'abuta gida mabukata sama da mu abinda yake nufi da laba laba sai ha laba guda ɗaya shine tarin duwatsu da za a gansu baki kirin a gasa shimfazaccen duwatsu baƙaƙen duwatsu su ne laba to madina a gabashin madina akwai laba a yammacinta akwai laba laba ɗin da ta yamma ana ce mata al-harra al-gharbiyya ta gabas ana kiranta al-harra al-sharqiyya wannan al-harra din ce laba laba kuma al-harra shine duwatsu wanda suke bakake da dukkan mutumin da ya taba zuwa madina ko da a motar hanyar da zaka shiga madina in ka kalli hannun ka daga dama kafin ka shiga madina ba lokacin da kake fitowa ba za a zo nuri bayan dutse da ga wasu duwatsu azibe ya cikin gani idan ka bakake kamar duwatsu na gojin kauci haka wannan su ne laba al-harra kamakon ya ce duk cikin madina ba wanda ya biyo bukata sai ce tsakanin laba guda biyun nan ba wanda ya biyo bukata ma'ana ta wannan laba ɗin kuma akwai gabas da kuma gari yamma da gari da gabas da gari kun gane da kyau فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يداري حتى بدأ أن يقفوا حسيدا واتو أن يقفوا واتو تيكو كنسا حقو رمزك فتو ثم قال سننهي تي اذهب فاطئمه أهلك ديك تيد ديك ديال جيرانك رواه السبعة واللفظ لمسلم معلوم حديثي بكو يسروا يتو لفظ عندك إننا نعم مسلم ميوانا حديثي كنسي كفارة سنة ثبتة gadukkan mutumin da ya sadu da iyalinsa da ganganci cikin Ramadana saduwa da iyalin nan ya fitar da mani bai fitar da mani ba dole sai yayi kaffara kaffara din kuma bizlan ke mafi inganci wannan jerin zai bi abu na farko yantar da baiwa in baya da halin yantar da baiwa azumin wata biyu a jere in baya da halin yin azumin wata biyu a jere ya zo ya ciyar da miskinai 60 wannan ababe guda uku wannan jerin zaka yi ba wai zafi aka baka ba wai hadisi ta nuna jeri kana da kaza yake ba wanda ji to yi kaza ba wanda ji sai sanai mai yi kaza inda ake zafi ne da sai annabi ya kawo su guda uku yace dole ga rama kai ki kina amma tunda ba zafi bane sai ya ba su a mataki mataki kun gane da kyau to bayan mutum yayi wannan kafara din kuma akwai rama a kansa dole alaihi kaza wal kafara zai kafara zai rama kun bayyana da kyau to ita matar fa ba kafara akan ta haka Allah ya kyale ta bilis ba ta da komai a kan ta kyale ta karka mata kyashi kace dole ita ma sai ta yi kafara ba wannan kai kadai zaka yi kafara kai kai ne zaka yi kafara kai annabi sai kai kafara ko da sauran ta azumin ta da ya kai ta ramuwa amma kafara ba Allah bai ce ba sai manzo bai ce ba manzan Allah ya nufin kawo nan ba wa Allah kafara bai taba yin kaji gida kuma iyalin ka su tun bai zo nan da kyau baya ga haka wato ainihin kafara da aka lizantar wa mutum cewa ya yi wannan an lizantar da shi ne kadai ga wanda ya karya azuminsa ta fuskar jima'i wanda ya karya azumi ta hanyar ci da sha da gangan to wannan ba a faɗi kafaran sa ba kun gane da kyau abinci sha ko abin sha ba ta zuwa da iyali wannan ba a faɗi kafaran sa ba duk malamai sun yi jima'i azumin sa ya karye amma shin dole sai ya yi kafara dan ce mafi inganci ba sai ya yi kafara ba to amma abin tambaya rashin kafara yana nuna ba da laifi yana da laifi har ma gara wanda aka ce ya yi kafara da wanda aka ce ba wanda wanda aka ce ba yi ba ta yi ba saboda waɗansu ba sa iya gane fiqhun mas'ala shi fiqhun mas'ala al'amura na ibada suna buƙatan abin da zai tabbatar da su ba ijtihadi a ciki ba qiyasi cikin abin da yake ibada ne abinda annabi bai lazimtar ba kai ba za ka zo ka lazimtar wa mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an tafi da shi wata rana cikin mafarki aka nuna masa kenan mala'iku guda biyu suka zo suka tafi da shi ko wani adadi na mala'iku ana tafiya sai suka zo kan wani katon dutse suka ce zaka iya hawa ya ce a ba zai iya hawa suka ce za mu sauƙaƙe mu har ka hau ya hau bayan ya hau ya leƙa wa nuri ya rinka jin wani irin kugi da kuka da ya leƙa haka sai ya hango waɗansu mutane a rataye wato agararsu da ƙafafunsu aka huda wannan wurin aka rataye su kansu na ƙasa an tale bakinsu jini da mugunya na fitowa ga wuta da ci a ƙarƙashinsu yace su wane ne waɗannan sai aka ce su ne waɗanda suke ci ko su sha da gangan cikin Ramadana ba tare da uzuri na shari'a ba masu karya azumi kenan da gangan to kaga ashe wanda ya ci sha da gangan duk da ba ce ya kafara ba kenan ga azabar da suke jira shi in bai tuba abinda kawai zai hana shi ga wannan azabar shine tuba dan ya dace da rahmar Ubangiji tubu ila Allahi tawbatan nasuha idan ya tuba sai ya ramuwa idan ya ramuwa sai ya yawaita istighfari wala Allah in ya tsara akan kare masa kaga laifin ba karami bane ba dan wadansu da aka ce ba kafara sai su dauka kamar ka ce ma kenan mutum ba ya laifi cewa ba kafara ko a Hausa ko a Larabci ko a kowane yare ne ba kikin nuna kuma ba laifi ba da ba kafara da ba laifi ba ma'anar su dai ba ba kafara da ban kaiwa kuma akwai me laifi akwai ne kamar yadda annabi ke cewa an sauka cewa al'umma ta kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta su akai kuskure mantuwa abinda aka tilasta su akai annabi ya ce an sauke wa al'umma ta me aka dauke an dauke musu ba za su yi kuskure ba an dauke musu ba za su yi mantuwa ba me aka dauke laifin aka dauke a keke nan wato dauke na ji kuma daban da dauke ibada ko dauke wani abu faruwar haka ina ba ta kun fahimta da kyau to da haka dai wannan hadisi shine abin da kin dawa sannan idan mutum ya zo wannan azumi guda 60 a jere idan mutum ya fara daga tsakiyar wata to kwana 60 zai kamar misali ana goma ga wata ka fara to wannan kirkin kwanaki za ka yi 1, 2, 3, 4 har zuwa 60 a jere in ko ka fara daga farkon wata wata ka gani ka dauka wata ɗaya ya mutu ka sake ganin na biyu ka dauka kana ganin sabo ka kare ko da duka guda biyu sun zama 29 ka zama kenan nawa 58 ka samu goma kwana biyu don mutum ka yi rubuta ne amma in ka dauka daga tsakiya sai kwana 60 a jere wannan shi ma shine fikihin wannan matsala an gane da kyau sai kuma magana da malamai suka yi sabani shi mutumin da kafara ta hau kai ya zanto ba zai ba yi da abin da zai yantar da baiwa ba zai iya yin azumi 60 ba ko ba yi da abin da zai sayar da miskini 60 kafaran ta fadi ko ana bunsa bai wato sai malamai suka ce ta fadi me ya dalilin ku suka ce wannan hadisin annabi ya tambaye shi sayar yantar da baiwa mun sai ba ni da hali shi azumi 60 a jere ce ba ni da hali shi yadda miskini ta ce ba ni da hali ya zauna yana zaune ko da kawo annabi sadaka da aka kawo annabi sadaka tun da jiya na bakin sadaka sai ne sai ya bashi ko da an kawo masa sadaka ko ke dan sai ya bashi sai ya ci azumi miskini da shi sai ya ce shi mabukaci ne in dai wanda ya fi kowa talauci zai bashi shi fi kowa talauci a garin su sannan ki je ka ciyar da shi ga iyalinka to anan sai malamai suka yi sabani wajen suka ce ashe idan mutum kafara ta kama shi ba ya da hali sai aka ba shi wani ya yi masa kafara to shi ma ya halatta ya ci daga cikin kafara da aka shi yanzu annabi ne ya yi masa mai wannan kafara ta hanyar ciyar da miskini din to tunda annabi ne bayar ba shi ne ya fitar ba ya halatta shi ma ya ci suka ce nan gurin ba ya fi masa akai ba annabi ya yi masa ne a madadinsa kun gane ko waɗansu suka ce a'a ba wai annabi ya yi masa kafara ba ne wani baya wani kafara wani tsirin insani illa annabi ya ce da shi ne kai tsaye kawai ita je ka ci wannan gaisawa ce ba zai iya bace tunda ba za ka iya bata faɗi a kanka je ka ba abin da haka ko malamai da dama suka tafi kan matsalar cewa in dai mutum ba zai iya yin kafara ba dangane da wannan kafara ko ba kowace kafara ba wannan ta mutumin da ya kusanci iyalin sa ran cikin Ramadan matukar yi ne ba zai iya yi ba tsakanin sa da Allah Allah ya sani kai ma ka san cewa in za ka iya ko ba za ka iya ba to ta riga ta fada kan sakin وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلو جنبا من جماء ثم يغتسل ويصوم أنكر كو حديثي ده أم سلمة ده عائشة الله تكار يدعى غريسه كو تتين غتكين ستي النبي أكثر تينا وعير جريد جنبا أنجاني كو ثم يغتسل ون جنبا باوي مفركب من جماء يصب رئيان السدي ثم يغتسل bayan alfajir yake to sai annabi yayi wanka wa yasumu sannan ya cigaba da azumin wannan yinin wato wannan ke nuna idan mutum ya kusanci iyalinsa cikin dare barci ya dauke shi bai samu yayi wanka ba har alfajir yake to kai ka ce ba har rana ta fito wayar gari da jaraba din nan baya lalata masa azumi zai wanka kuma ya cigaba da azumin sa tunda saduwar yayi ne tun kafin ke tsawon alfajir kun fahimta wannan da kyau وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي مسلم قال بياني كما حديث أم سلمة شوى بايا رام والنران وعن آية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سام عنه وليه أنكر قودك آئشة الله تقال لجاء بريتا تكي مزاء الله تقول لي يموت والحالي أكوي أزمي أكنت تولي سيبيا مسا shine muka ce azumin da ake nufi a nan gurin amun lakinnahu makhsus azumi ne ke bantacce shine azumi na bakanci azumin da ba na bakanci ba a biya wa mutum da dalilin waɗansu hadisin da suka tabbata suke nuna azumin bakanci wannan umumin da ke nan an khassasa shi da azumin bakanci cikin waɗansu hadisan ingantattu kuma shine fatawar Abdullahi ibn Abbas da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah kirmatan mun kusan duk basu da alaka da darasi tamboyi ne wajen darasi dan haka idan so mai tambaya cikin darasi na'am ai ba daga niyya ba za ka ce za ka ajiye azumi sai bayan ka tabbatar cewa da ka tsore kayanka za ka bar gari kafin ka bar gari ya halatta ka ci abinci shi ne abin da muke nufi idan daga baya ko da bayan ka ci abinci ga kanka daure kuma ka fasa shi kenan za ka yi ramuwa kwana daya ne bismillah
malam dangane da wanda aka ce za a da wanda za a ce don ya mutu da ya haɗu da ɗari wani cewar za a yi a cikin dukiyar
da ne a da za su yi masa cikin dukiyar su za su yi masa su
ba a cikin gangan
na
gangan da wanda a cikin ya fi nufa da ya
shi kenan ta faɗi a kansa duk abin da shari'a ta ɗora wa mutum nan ɗora masa ne in yana da kudura da zaran ka rasa kudura wannan abin ya faɗi ko menene ya faɗi kenan na
a jiki da yi duba ya yi bayan cewa ya shi ya yi ramurin da ke wanda ya ke an tsaye wanda ke shi ya ja ya yi kafin da ya
zai duka shi ne duka musu rangomi duka su dama hukuncin lokaci da aka haramta musu kuma lokaci da aka yi rangomi wa alaikun salam wa
rahmatullah kuma ala ce wahala
koda yana cikin tafiya yana sai shan ruwa
akwai yara da suke zuwa tireni na soja akan ma da su da yawa cikin abinci wasu su suka wuro don ba sa san ajiya su ya halatta a yi musu bayani a kan suna yi ajiye arzikin su gaba da tireni
sirrin wannan abinda nake jin tsoro wajen in ce ya halatta duk wanda ake bai wa horo na soja ko na mobile police ya ajiye shan ruwa saboda akwai yan tibin garabasa cikin matasan shi dama bai sawa ba da wahala baya sun yi je a sake ruwan daji ko gudun daji komai in ka gano wahala ce sai mai da ita babba ya sha ruwa da ka ga wannan ba fatorin gwaje ba duk wanda wahala ta tsananta ta wuce sabon wahala da aka saba yi ciwo da gobe ya halatta ya sha ruwa bayan sun lara mai kamar yan kuku da ake sa su aiki mawahalci fata dutse duk akwai fatorin malamai kan wannan ya halatta ya sha ruwa bayan sun lara mai ka fahimta
rawa
ne
ba
ruwa yana karya zuwa duk wanda aka yawa kalin ruwa a asibiti ko aka kara masa jini to wanda yana karya zuwa haka duk allura da za a yi wa mutum a madadin abinci ita ma tana karya zuwa amma allura wadda ba a madadin abinci ba wannan ba ta karya zuwa na
zane da ba da rufuta da aka yi wani shan ruwa na arzikin ko kuma tattala
to
ce ma su biya din idan su biya ko kuma wani wasu sabon da kai wata ya rufuta ba da kawai cewa wai da za a yi wani sabo da za a yi ba wani sabon shi ya inganta
ba shi ne ingantaccen zance ba wannan ɗayan ce daga cikin zantukan malamai cewa tafiya ta sa ko mutum ba zai ga sabo ba zai ajiye azumi ba a gida na gaskiya su zai zai kasar kuma zai ajiya su sun kafa wajen wani tsoron gara bagin wala adin wala ya kuma alai suka ce gara bagin sai wanda yake ba da azalimi wala adin ba mai ketare iyaka ba suka ce tafiya sako ko mai ketare iyaka ne to ita ko ayar abin da take nufi ba wani tsoron gara bagin wala adin wanda ya aukawa ɗaya daga cikin waɗanta abawan bisa ga larura tilasta ta sa ba wai zalunci ba ne bai sa ya bukaci abin tambaya ta karshe za mu karanta a yau wannan tana tambaya cewa mace ce mijinta ya yi tafiya ya tafi karatu bisa jejiye wa wasu adadi na shekaru kaɗan ya dawo to amma da ya tafi ga shekara ta ɗaya shekara takwas bai dawo ba kuma yakan yi waya wani lokaci ya ce zai zo ya saba ya ce zai zo ya saba har ga tsawon shekara takwas ita kuma har ta gaji da yin hakurin jiransa ya za ta yi wato kullum ina jan hankalin iyaye musamman maza yanzu ne tambayar ga babanta ne ya kamata yayi mata kowanta ko wani dan uwanta amma ba ran kowa da ita sai ita ce za ta nemi wa kanta yancin da kanta wanda ka'idar mace wakilta ta ake cikin kowane irin al'amari الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ومن انفقوا من اموالهم كان ديا a gidan aure ko kana da kanwa ko kana da ya dole ka rinka tunanin halin da take cikin rayuwa idan hali ne wahalar da take cikin wahalar ce da aka saba shi a ko ina ta zama ga magani wannan ba za ka zure irka ba ko ka zure uwarka ka ce dole ka yi bore ka mijinta amma idan zalunta ta ake dole kai ne za ka saka kwatan mata yancinta na faɗa mana tun kwanaki na ce akwai salonar tarbiyya guda biyu da mutanen musu yi kowane kuskure ne imma uba da zai ce shi gidansa ba a yaji da ƴarsa ta yi yaji a tsakanin mujiya a bita a yi mata dukan tsiya sai ta koma wannan gona kan tsayar ka kai ba daidai kai ba ka tsaya ka tambaye bayani mana kanki ko kanki na biyu waɗanda kuma duk abin da ya ta kawo kuma su karɓa da ta zo ta yi ƙarya ta kan na ɗaya murya an yi minka za an yi minka za ke muje zai gonan ya same ni sai na ci mutuncin samu za a yi wa ba daidai ba ya yi zage-zage bakin sai na kumfa ya fito da riga ko jamfa babu za a yi sama biyu ya yi wa yarsa ba daidai ba to dukkan waɗannan mutane ne waɗanda suke ba su san ya kamata ba a fagen aure lokacin da mace ta kawo kuka kai ya kamata ka bincike ta me aka yi zauna ka yi maka bayani ɗaya biyu uku to shi ke na zauna na ji wata gari ita zai ta kwana da Allah mai kika faɗa zai ne na mamanta bayan duk ka rubuta duk abin da kike faɗa ka rubuta point da ya kamata ka rubuta idan tana da gaskiya za ta maimaita wannan abin daidai wa daidai idan ko makaryaciya ce to so take kuma ta ƙara kama baban sai ta ƙara wani abu ta rage wani ta fata da wani ta yi gaba ta yi yamma kaga za a ja ne ƙarya ciki da kun yi zama sau biyu uku da ita sai canja magana a kowane zama ka gaba da ita dan nan ka tabbatar mata laifinta ai ba haka ake ba idan ko ta tabbata kaga akwai karfin gaskiya sai ka kira wa mijin ga jawabin da wancan sai amma kai me yayi jawabin game da wannan yayi jawabi da in ka jawabin za ka iya gane ina yake da kuskure ina take da kuskure waye bai da gaskiya ba da gaskiya kake musu fada gaba daya ko wanne ka sanar da shi abin da ya kamata shi ka sanar da shi abin da ya kamata ita ka sanar da ita akwai abin da zaka faɗa mata wanda ba za ka yi daka faɗa gaban mijin ta ba akwai abin da zaka faɗa mijin wanda ba za ka faɗa gaban gir ba akwai abin da kuma zaka faɗa gaban su gaba daya to dole sai ba ya san wannan sunan yin tantance mai zama wakili an ba haka ba shi ma zama awon iya kenan bai masa abin da yake ba to irin wannan ne wani sai mace mai gudu mijinta ya gudu ko wani kawai sai ya auri mace a nan gurin da ta yi ciki ya gudu ya tafi Lagos yana leburancinsa wani ya tafi Abuja yawon dandi wani ya tafi Kwatakwat ba abin da ya masa zafi to waɗannan dukkansu al'amura ne da suke bukatar gyara a wannan hali kaga wannan ita har kaga dole dai ba za a ce ba ta da iyaye ba ta da kowa ba cikin namiji da yake da wakilta ko bayan za a ce iyayenta ba su sani ba ko yan uwanta ba su san ba mijinta yake kara ta kalbaya dan girman Allah ya sun kar sun zalunci su da an yi shekara biyu uku ba ta ko ba bayaninsa da an yi shekara biyu za su fara tambayar jawabi sai kai je gidan mijin tunda zama ba su ba shi iya ba sai da suka san garin su ka'idar kenan sai da aka san yan uwansa inda idan ya an tashi neman su za a je a neman wani bayani a wurin su a je a tambaye su ya ga dan ku ya tafi kaza 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 shin su ya kamata a yi masa magana ko dai ya dawo ko ya zo ya tafi da matarsa ko kuma ya so kike mata tayi aure mu mun sai dole ya fara karatu ya dawo ba amma irin ba za ta iya zama haka ba mace ce dole ta shawo na miji ita ba malaika ba ce ba za ta yi ranta za ta fara cikin zuri ne za ta fara cikin wani fushin Allah ne ba yin da za ka yi maganar ya bar mata abinci ya bar mata kudin cefane duk wannan ba ta taso ba magana sai ce dawo ya tafi da ita ko ya dawo ya zauna a fasa makarantar dole ya zaɓi ɗaya ko ya sauƙi mata ta auri wani wannan shine gaskiya shine adalci duk abinda ba nan ba zalunci zai kaga sai su samu iyayen mijin su su aikawa ɗansu da wannan jawabin a rubuce in ba za ka iya dawowa ba in ba za ka iya zuwa ka tafi da ita ba to yana da kyau ka yi takarda a rubuce cewa ka sauƙaƙe mata saboda kai ba za ka iya zuwa ka tafi da ita ko kai ba ka da lokacin dawowa shikenan sai ta je ta aure wannan shine zance na gaskiya ba hayyace ce amma ina zan dawo yake dawowa shi waye kun san me yake ciki kuma nan gurin ya zo ya zalunci yarinya wannan ba daidai bane ba dan haka ni a fahimta ta matar da take da wannan takarda iyayenta ne ya kamata su tsaya su bayyana mata tabbasu zai gurin wakilan waɗancan mijin a aika masa ko idan yarin waya ta faɗa masa ko iyayen su dauka su kai kotu, idan ta kai kotu a ka'idar musulunci akwai matakan da kotu take bi, alkali na iya sakin matar mutum idan zalunci ya kai matuka ko babu wata hanyar za a bayyana. Idan alkali ya rubuta ya sake ta cikin ta riga ta su ko mijin ya dawo ya sace ya mai da ita ba. Ina ba ta kun fahimta, to wannan shi ne matakin da za ka dauka. Amma ni ina mamaki a ce kin yi shekara takwas a wannan halin, kamar baki da uba, kamar baki da sauran yan uwa, wannan ke nuna gaskiya ba ma nuna jin kai ga matanmu, ba ma nuna jin kai ga yayanmu. Wani wani kunya ce shi ba zai bincika ba, yarka ce fa Umar dan Khattab fa yana yawo cikin garin Madina, sai ya ji martabewar Allah cikin dare ko wani bacci, shi ko yana binciken ko da zai zama laifi ko masu kuka da shi. Ya biya da wani gidan laifin ce, sai ya ji ana rera wani baitin waka, ta tawa da hazan lailu wasu wadda jalibu ba an raka ne Allah khalila ula'ibu, tana jin takaicin dare ya yi tsawo gari ya ki wayewa babu abokin hira. Da ya bincika su ce wace tauna ka ce an mijinta soja ne an kai shi kan iyaka ya tafi yaki, ga shi wata da watanni bai dawo ba. Sai ka ga wannan zalunci ne kenan ba tare da na sani ba. Sai ya kira wa Ummu Hafsa matar annabi yake tambayar ta wani tsawon lokaci ne mace za ta yi ba tare da namiji tattare da ita ko ba za ta ji damuwa ba. Ta ce to wata huɗu ne zuwa shida, ya aka wuce wata shida an zalunce ta. Yadda ce masu rana mace kuma ya umarci wata rana wata ce wata shida, daga nan sai ya sa a ka'idar sojoji duk wanda ya bar gida wata shida dole a dawo da shi gani gida, ba wanda za a kai jihadi wani wuri ya zo na zama da wata shida, dole sai ya dawo gida ko kuma ya tafi da iyalinsa. A ga wannan shine adalci, dan Allah ka duba doka ta musulunci idan an bi ta yadda za a zauna lafiya. Amma idan aka kiban ta fa shi can da ya tafi matar sa ta yi nisa dole ne ya mota shine ya aikata fasikanci, ita nan gure in ba ta da tsoron Allah ita ma ta yi fasikanci. To kaga duk sai a sabawa Allah ya zanto auren bai albarka ba. Dan haka dai muke kira ga iyaye su rinka kulawa da aikin ƴaƴan su, ba wai kawai mutum ya tura ƴaƴa gidan aure ko bai san me take ciki wani wahala ko rashin wahala. Miji na zalunta ta ko baya zalunta ta, ba ta kai ka zai ta kullu miji na zalunta ta ayi rigima da kai, hanya ake bi ta gyara, duk matakan gyara Allah ya tsara su. Idan ka bi duk wani mataki da annabi ya shawarce ka akai kaga yaki tuntura, dan ka nemi a saki irka ba wani laifi da kai a kiri a musulunci. Laifi shi ne ka nemi a saki ka ba tare da kamun matakin gyara ba. Laifi shi ne baka yi bincike ba, kila ita ce ba ta da kirki, baka ba ta tarbiya ba, ta je ta yi rashin arziki kuma aka rama, kaga wannan shi ne laifinka. Amma idan ka san ka ba ta tarbiya dole ka tsaya ka kula da haƙƙinta. Allah ya kare mu. Assalamu alaikum, sai Allah ya kare mu.